Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia, sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye akan mitoci 31.25 da kuma 16. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron matashar VOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani sarauniya Fara'a FM Nomad da Dalol FM da kuma Niya da ke birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun matashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi. Muna nan kuma kodayaushe a shafukanmu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraro, barkamu da wannan lokaci. Yau Talata 28 ga watan Mayu shekara 2019, 23 kenan ga watan Ramadana. Shirinmu na karfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi wato 11 na safe kenan agogon Washington kuka lalubo a daidai wannan lokaci. Da farko ga kanan labaran duniya.
To, wani mutum da ke dauke da wuka ya daba ma wata yarinya kuma ya kashe wasu mutane da dama. Hukumomi a kasar Brazil sun tabbatar da cewar fusunoni akalla 40 aka kashe a sanadiyar wani fada da ya barke. A yau ne ɗan majalisar ƙasar Isra'ila suka kada ƙuri'a don sabunta ko kuma samar da wata sabuwar gwamnati.
To, kanin labaran duniyan kenan. Yayin da ake shirye-shiryen rantsar da shugaba Muhammadu Buhari a wa'adi na biyu, ƙwararru na ta bayyana ra'ayoyi mabambanta kan abin da ya shafi harkar tsaro.
Gwamnati ba abin da take yi, wani kilare ba ka sani ba, domin take yi ba abin da take yi.
Muna ganin cewa shugaban kasa a matsayin shi na wanda Allah ya ba alhaki yana iya ka kokarin shi idan muka yi la'akari da irin mataki da dauka na zuba kudade.
To, ko me masana ke cewa kan abin da ke haddasa matsalar ta tsaro a Najeriya?
To, kage kusan alƙaluman shekarun baya ya nuna cewa kusan matasa kusan miliyan 60 ba su da aiki a wannan kasa.
Sai a biyo mu a cikin shirin domin jin ƙarin bayani. Sannan muna tafi da shirin noma wanda Mustapha Nasiru Batsari zai gabatar. Amma da farko bari Yusuf Aliyu Harande ya karanto mana labaran duniya. Sunana Mahmud Lalo.
Jama'a, assalamu alaikum. Wani mutum dauke da wuka ya hallaka wata yarinya da wani mutum kuma ya raunata wasu mutane 17 a cikin mummunan farmaki da ya kai yau Talata a birnin Tokyo da ke Japan. Tashar talabijin ta NHK ta ce an kai farmakin ne akan wani gungun 'yan mata da suke tsaye suna jiran motar su ta zuwa makaranta a birnin Kawasaki. Lokacin da mutumin ya afka musu, ya ke ce musu, "Zan kashe ku." Shi kuma mutumin da ake zargi da ya kai wannan harin ya daba mu kanshi wuka wanda ake sa ran yake da shekaru kusan 50 da haihuwa, ya mutu bayan soka ma kanshi. Wanda suka kai wannan lokaci nasu sun hada da yarinyar da wata 'yar shekara 12 da haihuwa, ita ma ta mutu, sai wani mutum mai kimanin shekaru 39 da haihuwa wanda aka ce mahaifin daya daga cikin 'yan matan ne. Har ya zuwa dai yanzu ba iya gano dalilin kai wannan farmakin ba. Hukumomin gidan yarin kasar Brazil sun tabbatar da cewar fursunoni akalla 40 aka hallaka a sanadiyar fadace-fadace da suka barke a wasu gidajen yari hudu da ke jihar Amazonas da ke arewacin kasar jiya Litinin, waɗanda aka ce fada ne da ya hallaka yake da alaka da kungiyar 'yan bata gari. Duk da gidajen yarin suna babban birnin Manaus, inda aka kashe mutane 15 lokacin fadan tsakanin 'yan kungiyoyin biyu a gidajen yari 5. Hukumomi sun ce mutane da aka kashe jiya Litinin an kashe su ne ta hanyar shaƙe su. Gwamnan jihar Amazon Wilson Liman ya ce ministan shari'a Sergio Mororo zai kaddamar da wani kwamitin bincike akan aukuwar lamarin. Fadan kungiyanci na 'yan ta'adda ba wani bakon abu ba ne a birnin Brazil, kasancewar ana samun haka a kusan kodayaushe musamman a tsakanin 'yan ta'adda ko kuma 'yan kungiyoyi masu shaye-shaye da kuma miyagun kwayoyi. Fiye da mutane 100 aka yi ma 'yan kan rago lokacin wani fada da ya barke a gidajen yari na Brazil a shekarar 2017. A yau ne majalisar Isra'ila suka kada kuri'a akan dokar da za ta kawo ƙarshen wa'adin majalisar don ba da damar sake zaben wasu 'yan majalisar. Ƙuri'un wakilai 56 masu goyon bayan da wakilai su kuma 44 da ba sa goyon baya da suka jefa waɗannan ƙuri'un don cimma wannan matsaya a cewar za a gudanar da zaben a ranar 17 ga watan Satumba idan Allah ya kai. Idan har kuma ƙudurin ya kai ga karatu na biyu zai zama doka. Firaminista Benjamin Netanyahu ya gaza kafa sabuwar gwamnati tun bayan nasarar da jam'iyyarsa ta yi na lashe zaɓe na lasa kujeru da dama a zaben da aka gudanar da ya gabata. Netanyahu dai na da har zuwa gobe don ya samo ya shawo kan 'yan majalisu don kawo ƙarshen wannan don kafa gwamnatin haɗin gambiza. In ba haka ba kuwa zai iya fuskantar barazanar shugaban ƙasar ya ba wani mutum dama na ya zo ya ainihin gabatar da wata gwamnati. A daidai lokacin da shugaban Amurka Donald Trump ke kammala ziyarar kwanaki 4 a ƙasar Japan, an jaddada muhimmancin ƙarfafa dangantakar soji tsakanin Amurka da Japan, ganin irin yadda ƙasar China ke ƙara zaburowa. A safiyar yau, Firaministan Japan Shinzo Abe ya shirya wa shugaba Donald Trump liyafa a cikin wani jirgin ruwa mai suna JS Kiga da ke jigilar jirage masu saukar angulu. Shugabannin biyu ba su ambaci ƙasar China ba, ko da yake hakan hankalinsu yana kan Beijing ne akan matsayinta na soji a yankin. Shugaba Abe ya yi magana akan inganta tsaro a yankin. Shi ko shugaba Donald Trump cewa ya yi, idan Japan za ta sayi ƙarin jirage ƙira F-35 guda 500 akan kuɗi dala Amurka dala miliyan 100 kowane jirgi ɗaya. Hakan zai taimakawa ƙasashen wajen kawo ƙarshen wannan matsala a yankin. Labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masu sashen yanayi a Amurka sun ƙara jan hankalin jama'a dangane da matsalolin ambaliyar ruwa da za a iya samu a tsakiyar ƙasar a yau Talata. Hukumar kula da yanayi ta bayyana cewar an samu matsananciyar guguwa a gabashin jihar Indiana da yammacin jiya da kuma jihar Ohio da ita ma a jiya, wanda ta lalata gidaje da hanyoyi. Hukumomin na ci gaba da nazarin irin barnar da guguwar ta yi, amma dai za a yi aya zuwa yanzu ba a iya bayyana ko menene ta barnata ba. Tun a farkon makon da ya gabata ne aka fara fama da matsalolin ruwa da guguwa mai ƙarfi a jihohin tsakiyar Amurka wanda suka haɗa da jihohin Missouri, Oklahoma, Iowa da kuma Indiana.
A gaida Yusuf Aliyu Harande wanda ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A shirye-shiryenmu na musamman da muka tsara za mu gabatar muku kan bikin rantsar da gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari a wa'adi na biyu. Wakilin Hassan Maina kaina ya haɗa mana wannan rahoto na musamman kan abin da ya shafi fannin tsaron a gwamnatin ta Buhari.
The command center will be relocated to Maiduguri.
Shugaba Muhammadu Buhari kenan yayin shirin-tsuwarsa a wa'adin mulkinsa zango na farko, ne yake bayar da umarnin mayar da cibiyar yaƙi da ba da umarni zuwa birnin Maiduguri har sai an ji kusa da mayakan Boko Haram. Idan muka duba tsaro a baki ɗaya wancan wa'adi mulki na farko, to ko menene rawar da gwamnatin Buhari taka? Farfesa Muhammad Tukur Baba dan iya mutum biyu masanin tsaro ne.
Fara da shi abinda ya fi addabarta lokacin da ta hau Boko Haram. Ba shakka an takaita Boko Haram, an kuma rage kaifinsu in ka bi inda an ka fito. To amma sai da baya abubuwa suka fito ba a cikin shekarun nan hudu kaman waɗannan abubuwa satan jama'a da kashe-kashe da sauransu ga wannan lokacin ba su kai haka ba abin ya yi tsamari. Amma in ka haɗa duka za ka ga cewa gwamnati ta yi ƙoƙari, amma gaskiya ya kamata a sake hubbasa, ya kamata a ce zuwa yanzu gwamnati ta yi nasara fiye da yadda take da shi yanzu. Don haka abin ina ga ya zo ya yi wa gwamnati yawa ne, ana kashe wannan wuta wannan na tashi. Shi yasa za ka ga in ka duba sai ka ga cewa a'a da sauran rina a kaba.
Najeriya dai ta yi ta fama kuma tana kan fama da ja'ibar masu satar mutane da neman kuɗin fansa, da ma uwa uba aika-aikar 'yan bindiga daɗi da ya faro daga Zamfara sannan hankali kuma ya mamaye baki ɗayan arewa maso yammacin Najeriya. A makon jiya dai sai da 'yan bindiga suka shafe kwanaki bakwai a jere kullum, ko dai sun kona gari ko sun tada gari a yankin Batsarin jihar Katsina, jihar da ƙana hukumomi tara suke cikin hukumar 'yan bindiga daɗi, in ji Sani Lawal Batsari.
To 'yan bindiga da fara da ba su je sun tada gari ba, kamar irin su shekewa ƙarfe 6 na yamma kamar sallar magriba suka shiga, kuma the same time suka je kasai suka kashe mutum ɗaya, suka kore musu dabbobinsu kaf, sun je wajin nan ma suka kunna kasuwar garin wuta da wasu motoci guda biyu suka kona. Sannan bayan nan kuma yanzu haka yau mutanen garin Egamji ta cikin ƙaramar hukumar Batsari ta hanyar jibiya, yanzu haka mutanen sun je gona, yanzu haka ga mutum 13 ke akwai kowa gidan sarki ruwa wanda sun je gona sun kore su sun kashe su. Saboda yanzu ka ga yanzu kamar a nan tafi da mu safana local gama ko na gari dagoro sun tara su baki ɗaya kafa sanan gara, kuma sannan gwamnati ba abin da take yi.
A wani kila dai baka sani ba ko
to me take yi, ba abin da take yi. Billahi lazzal la ilaha illahu, mutanen da aka kace tsakanin karamin hukumar Batsari da mu nan na kusa mu nan na abin nan na safana, wallahi tallahi ba a garin kasai ma sai da aka kashe mutum 10. Billahi lazzal la ilaha illahu, shugaban kasa ba mu taɓa jin yayi magana ba.
Kai warkila ku ne dai ba ku san kuma takan da ake ɗauka ɗin ba.
Ka zo Batsari akwai sojoji a sanar da ruwa, akwai hanya ta ci bangare ba su zuwa garin sai bayan an gama, bayan duka gaba ki an gama duk abin da za a yi.
Yaya girman wannan matsala take ne?
Bari in lissa maka da ruwa, kaga shingi tsohuwa, shingi sabuwa, garin Labo, ɗan geza, sabon gari, dumbarawa, ɗasai, sun iya gamjin shekewa, araka, 'yan Laraba, baki ɗaya duk mutanen da suke wannan garin suna cikin garin Batsari. Saboda 'yan bindiga sun hana su zama. Mu dai Allah ya sani to a gabanin nan ba abin da ya dame su wannan matsalar ta Batsari, ba abin da ya dame su, mu mun ba su ga Allah.
Shaibu Mungadi wani mai bin diddigin sha'anin tsaro ne a Najeriya.
Kowa ya san cewa akwai kasawa, kuma kowa ya san cewa Najeriya tana cikin hadari, domin idan arewa ta shiga hadari Najeriya ta shiga hadari. Katsina duk mafi yawan abincin da ake ci dukkan shi a arewa ne ake samun sa, saboda haka Najeriya babu idza a samu karancin abinci, domin mutanen da ake kashewa mafi yawa masu jini a jika ne waɗanda suke noma abincin da ake ci. Sannan wannan ko ohon da gwamnati ta yi tana kallo yau a ce 'yan Najeriya sun rasa inda za su shiga, 20,000 fa ba ƙananan mutane ba ne, a ce wai yau sun koma Nijar domin neman mafaka, kai ka san gwamnatin Najeriya ta kasa. Don haka masu ba shugaban ƙasa shawara ya kamata su ba shi shawara, wannan yawace-yawacen da yake yi ya tsaya gida, a tsaya a fuskanci wannan lamari.
Amma a cewar Abdullahi Aliyu Katsina, gwamnatin bata gaza ba.
Idan muka kalli bangaren gwamnati, muna ganin cewa shugaban kasa a matsayin shi na wanda Allah ya ba alhaki na ba da kariya ga 'yan kasa, yana iyaka kokarin shi idan muka yi la'akari da irin mataki da dauka na zuba kudade a harkar tsaro a Najeriya, wanda a tarihi ba ta samu ba. Wannan abu ne wanda yake karfafa gwiwa, kuma irin abin da ya kamata a ce kowane shugaba yana yi kenan. Amma matsala ta bangaren gwamnati na biyu shine kasa daukan mataki akan shugabannin tsaro da suka gaza.
Wasu dai na ganin cewar gwamnatin a zangon mulkin ta na farko ta gaza a sha'anin tsaro, to shin ko a iya cewar hakan ne? Har ila yau ga Farfesa Muhammad Tukur Baba.
Ba za a ce gwamnati ta gaza ba, kuma ba za a ce ta yi wani abin a zo a gani ba, don abin da ya sa. Don haka duk abin da gwamnati ta yi dole ya ga kamar ba ta yi komi ba, kamar shi sata da ake yi da garkuwa da mutane, ai da bai tsamari haka ba. To ni ina ga abin da yake faruwa shine ita kanta gwamnati abin ya zo ya mata yawa ne.
To gaban 'yan sandan Najeriya Muhammad Abubakar Adamu ya ce 'yan Najeriya su ƙara hakuri, domin kuwa suna shirin tunkara wannan matsala ga dangadan.
Muna son mu faɗa wa 'yan Najeriya a yi hakuri da mu, muna nan muna ƙoƙari ga cewa mun ci kan wannan maganar insecurity da ke tattare da mu. Ba wai mun gaza ba ne, ba nan da jimawa ba za ku ga abin da zai faru.
Yanzu dai abin jira a gani shi ne 'yan Najeriya suna sa ran samun sauyi a sha'anin tsaro a wa'adin mulki zango na biyu. Hassan Maina Kaina.
muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To inda ake lalaban abubuwan da ke haddasa matsalar ta tsaro a Nigeria. Masana irin su Malam Tijjani Muhammad Nasir, director a kwalejin kasuwanci da mulki a ɗaya daga cikin kwalejojin da ke kwalejin kimiyya da fasaha ta jihar Jigawa. Na ganin cewa matsalar rashin ayyukan yi na taka muhimmin rawa wajen ƙaruwar matsalar ta tsaro, kamar yadda za ku ji a wannan hirar da muka yi da shi.
Dole sai an kalli menene yake jawo tashin hankali da rashin zaman lafiya. Shi dai rashin aikin yi yana samar da rashin zaman lafiya da kwanciyar hankali. To kaga kusan alƙaluman shekarun baya ya nuna cewa kusan matasa kusan miliyan 60 ba su da aikin yi a wannan ƙasa. To kuma da tabbatar a cikin mutum miliyan 200 da wani abu da nake da shi yanzu, sama da aƙalla duk da daban da alƙaluman a wajena, na tabbatar alƙaluman sun ƙaru. To kuma kaga a 'yan wannan shekarun kaga yanda a kusan fashi da makami da satar mutane a kusan ya ƙaru, kuma wannan akasari ya faru ne sakamakon rashin aikin yi. Ba za ka samu da aikin yi ba sai ka inganta masana'antu ta hanyar samar da wutar lantarki wanda zai ba mutane dama su farfaɗo da masana'antunsu, da kuma abubuwan da gwamnati take yi wurin sassautawa masana'antu na harkokin haraji da sauransu.
Shin gwamnati ce kaɗai ke da hurumin samar da ayyukan yi, ko ko dai akwai wata rawa da wasu za su iya takawa?
Mafi akasarin samar da aikin yi ba gwamnati ba ce ba kaɗai. Ita gwamnati tana ba da wani gudunmuwa ne domin samar da shi wannan aikin. So tattalin arziki dama baya tafiya ce da zaman lafiya da kwanciyar hankali. So duk inda ka kai da yaƙi da cin hanci da rashawa ko kuma tabbatar da doka da oda, to dole sai 'yan ƙasa suna da abin da za su yi, suna da inda za su tashi in sun tashi da safe, za su je in sun tashi da safe, suna da inda za su samu ɗan kobo da ɗari. Wani shi wannan ne ya dame shi, domin idan ka duba za ka ga musamman in ka ɗauki arewacin Najeriya, in ka ga yawan marasa aiki da kuma yawan almajirai da muke da su, wannan ba karamar barazana ba ce ba. Yadda nan da wasu shekaru wannan abubuwan da muke gani suna faruwa yanzu ba raguwa za su yi ba sai dai su taru. So wannan dole ne shugaban ƙasa ya bai da hankali sosai a kan wannan samar
da. Da yake ka ɗago batun arewacin Najeriya, ya kake kallon waɗanda suke cewa gwamnatin tasa a wannan wa'adi da zai kammala tafi fifita bangaren kudancin kasar maimakon arewaci?
To wannan ra'ayoyi ne mabambanta, wani na kirasa ne, wani kuma na kallon yadda yake daga wajen. To amma dama tarihi ya nuna mafi akasari shi wanda suka shugabanci a arewa ana zarge su da fifita wani yanki. To wannan ba za ka iya alakanta shi da irin salon yanayin mulki wata kila na kokarin kamanta adalci, da kuma ko wani bangare na gujewa zargi da sauransu da gidajen jaridu na kudanci da sauransu da shugabanci da nanene. To amma maganar gaskiya a cikin demokradiyya ake yi, kuma siyasa ake yi, kuma shugaban kasa da bakinsa ya sha cewar inda aka zaɓe shi ko wanda suka ba shi ƙuri'u su ne waɗanda ya kamata a ce an ba su makame ko an kalle su, kuma ya sha faɗa wannan magana. To kaga tunda an zo wannan yanayi na biyu, kuma daga shi watakila wasu ne za su karɓi mulki su ma ke yi, kowa bangaren sai yake kokari ya ga ya fifita. So yana da kyau shugaban kasa ya kalli yankinsa, ya ba shi kulawa ta musamman yanayin da ake ciki na rashin ayyukan yi da wannan tsaro din da muke fama da shi.
Malam Tijjani Muhammad Nasir, director a kwalejin kasuwanci da mulki a jihar Jigawa. To ko waɗanne irin nasarori gwamnatin ta Buhari take ganin ta cimma a wannan wa'adi mai karewa? Malam Garba Shehu kakaki ne a fadar gwamnatin ta Najeriya.
Babban nasarar da bai kamata ma a duba ba wai ta maganan kuɗi da aka kakkaɓo su akan mutane da suka ha'inci ƙasa suka ɗiwa ba. Dan yanzu maganar da nake maka ba maganan gidaje ko motoci, jiragen samu, jiragen ruwa, jiragen da aka kwakwace ba. Kuɗi ya fi
me sai a biyo mu a shirinmu na dare da misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi, domin jin cikakken hirar. Inda kan wannan batu za mu buɗe layukanmu domin ku tofa albarkacin bakinku. Shin me gwamnatin ta gaza cimma, kuma waɗannan nasarori ta samu? Amma yanzu da agogo ke cewa ƙarfe 11 safe ne da minti 19 a nan Washington DC, bar mu ja gefe mu ba Mustapha Nasir Batsari wuri domin ya gabatar mana da shirinmu na gaba.
Masu saurare, assalamu alaikum. Barkan mu da sake saduwa a wani sabon shirin noma tushen arziki wanda ni Mustafa Nasiru Batsari zan gabatar. To a cikin shirin za ku ji yadda manoma ke kokarin kaurace ma gonakin su a jihohin Kaduna da Katsina a sakamakon tashin hankalin yan bindiga masu garkuwa da jama'a.
Wannan tashin hankali da ake wanda kowa ya san abin da ke faruwa in tsakani da Allah, a ce mutum kana gona kana aiki a bika kamar kaza, kana wayo wayo abu a danne a kame, ba mai kawo maka taimako, to ya za a yi mutum ya je ci noma?
A biyo mu sannu a hankali domin jin cikakken shirin. To madalla, kamar dai yadda jama'a da dama suka sani, jihohin Zamfara, Katsina, Kaduna, Sokoto da ma jihohin Niger da Kebbi na fuskantar matsalar yan bindiga da ke garkuwa da jama'a domin neman kuɗin fansa. To akan wannan matsala ne dai a yanzu haka wasu manoman a jihohin Katsina da Kaduna suka yi barazanar ƙaurace ma gonakinsu domin gudun fadawa hannun waɗannan 'yan bindiga. Ga dai abinda wasu daga cikin manoman suka shaidawa Zaharaddini Sani Funtuwa a can jihar Katsina.
To ji sunanka?
Sunana Muhammad Faskari.
Gashi na same ka a wannan yanki na karamar hukumar Faskari wanda wani iftila'i yake ta fada ma manoma. Ya kake ganin noman bana?
Noman bana ya shiga wani hali na lahulula wata saboda yanayin da samu kanmu a yanayin tsaro a wannan shekara, ta yanda waɗannan 'yan mahara suke kawo hari musamman ma a babban ajenda su shine hana noma ta hanyar kai hari ga su manoma da kuma makiyaya. Mafi yawanci in suka zo gurinsu shine ba su aminta da ai noma a wannan yankin ba, shi yasa mafi yawanci mutanenmu kuma ba abinda muka dogara da shi babban da fi kawo ko rike tattalin arzikin irin noma, yanayin da ana noma masara, dawa, waken soya da dukkanin abubuwan da ake nomawa wanda ita ce sana'ai mutanen wannan yanki namu. Sannan sun riga sun firgita, sun tsorata akan irin wannan yanayi da ake ciki. To abun ya kuma ya ta ƙara matsowa wanda kwanan nan sabon layin Galadima wanda gunduma ce a garin kuma Faskari da nan Megora suka kawo hari inda suka wawushi shanu masu yawan gaske sama da 50 wanda wannan ya ƙara kawo ɗarɗar ga manoma wajen yanayin da za a gudanar da harkar noma a wannan shekara. Shi yasa muke ganin akwai buƙatar farko al'umma su shiga da addu'a ta Allah maɗaukin sarki ya yi wannan musifa ko wani ibtila'i da ya afko mu wannan al'umma.
Sunana Musa, tsohon soja daga Batsari local government na Huta.
Ya kake kallon yanayin noma, mun ga iftila'i yana ta haye mu wannan yankin.
Ya noma bana ba zai yiwu ba a nan wurin a wannan yankin. A zo a kore a kora mutum yan dan abun da ya mallaka, yan dabbobin da yake da shi, da yan tumaki a tafi da su, kuma waɗansu ma kisa aiki kisan gilla ko a rauna ta kakkarya musu kawa da harsashi. Bai dace ba jama'a ko al'umma ko gwamnati wanda wannan abu ya shafa, gwamnati ta dauki mataki akan shi wannan. In ba haka ba, ba mu san inda wannan abu zai a cigaba kuma da du'a'i a taimaka.
Ko ya kake ganin gonakin naka kai?
Gonaki gaskiya
ba ka yi noma wake nan ba?
Na ba zan iya ba, gaskiya ba zan je ba.
To me yasa?
Sai dai in je in nemi kwadago ko ina yin, gaskiya ba zan iya yi ba, ba zan iya noma ba. Ka je wajen sassan gona ko wurin shuka a je a kashe ka a sa iyalinka a cikin.
Sunana Abubakar Umar, Jibiya Sabaribi.
Mala Abubakar Umar, gashi na same ka a nan gona, kai manomi ne, manoma kuna cikin wani fargaba na wannan noma, ko ta fargaba da take tattare da kai dangane da irin wannan harahara da ake kawo musamman a wasu wurare manga an kashe ma manoma?
Eh, wannan abu dai ba abin da zamu ce sai inna lillahi wa inna ilaihi rajiuna, saboda a bara na samu nayi noman gonaki na guda biyu, daya ga ta nan wurin wajen bangaren dam din Jibiya, sannan akwai dai can wajen Batsari, ita can wajen Ruma take. To amma waccan kwata-kwata ma na hakura na sallama ta.
To me yasa
wannan tashin hankali da ake wanda kowa ya san abin da ke faruwa in tsakani da Allah, a ce mutum kana gona kana aiki a bika kamar kaza, kana wayo wayo abu a danne a kame, ba mai kawo maka taimako, to ya za a yi mutum ya je ci noma? Mu dai yanzu fatan mu kawai shine Allah ya kawo mana sauki, ya kawo mana doki dangane da wannan abu, amma tsakani da Allah ana cikin yanzu haka nan dardar nake gaje in ga maka cikin wannan.
To a jihar Kaduna ma Isa Lawal Ikara ya zanta da wani hamshakin manomi da ke yankin birnin Gwari.
Sunana Alasan Haruna 313 shugaban kungiyar direbobi na jihar Kaduna. To ina zaune a garin Birnin Gwari.
Kana cikin manoma waɗanda suke fita gona su noma, ga kuma Birnin Gwari tana cikin wani hali na maganar tsaro. Wannan hali sauran manoma ƴan uwanka da kai kanka kuke ciki game da noma, musamman ganin irin halin tsaron da ake ciki?
To gaskiya manoma musamman a yankin karamar hukumar Birnin Gwari, sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wato halin da muke ciki abin tausayi ne, domin yanzu kaga dai waɗannan mutane masu garkuwa da jama'a da fashi da makami da waɗanda ma za su zo ƴan bindiga masu kashe mutane haka kurum basu je basu gani ba, sun addabi yankin nan. To in kuma ka dawo ta bangaren gonan, duk wanda zai je gonan nan ina ga maka a tsorace ki, saboda waɗannan mutane za su bi mutun har gona. In ƙauye ne kuma ƙauye ku jama'an mu dake a zaune, mai dan yin noman wanda zai iya dan noma dan buhu 20-30 zuwa sama a ƙauye, in suka sani za su bi shi har gida su buga mai kuma su dauke shi kuma su je suna neman miliyoyi. To wannan abun ya sa tattalin arzikin ma gaba daya ya ruguje, sannan al'umma na cikin haula'i, domin noman da ake magana yanzu duk wani mutum da zai tashi je gona ko da mashin ko da mota ko a kafar shi ya tsaya yana zullumi ne, yana tunanin kila kafin ma ko noma ko zubin taki kuma waɗannan mutane su zo su ce sun dauke shi.
Jama'a, yau ma dai abin da ya sauka kenan a cikin shirinmu na gaba. In Allah ya yarda, za ku ji yadda farashin kayan amfanin gona ya faɗi sosai bana a Najeriya a kan shekarar bara. Yanzu a madadin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, da Zaharaddini Sani Huntuwa da Isa Lawal Ikara da suka ba da gudunmuwa a shirin, Mustapha Nasiru Batsari ke cewa mu zama lafiya.
To madalla, yanzu albarkacin watan azumin Ramadana ga wannan nasihar.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ni ne Shehu Dalhu Abdul Mu'min, sarkin zangon Tamale, Ghana. Mai arziki da wanda yake talaka kowa da kowa na azumi ne. To wurin ga yana nuna mana mu gane cewa muna kai da ke da arzikin ka ɗanɗani halin da talaka yake ciki. To Allah na so mu ɗauki wannan ne sabili da ya bude mana wata ƙofa da za mu yi mu samu ƙarfin hali muna tuna da talakawa cikin mujtama'anmu na rayuwarmu na duniya. Kai ka kasance kana tuna da waɗanda ba su da shi. Allah ya sa mu dace, Allah ya sa ka da alkhairi.
To Allah ya sa mu dace. Yanzu kuma sai labarai a takaice.
To Muhammad a takaicen, wani mutum dauke da wuka ya hallaka wata yarinya da wani mutum kuma ya raunata wasu mutane 17 a wani mummunan farmaki da ya kai yau Talata a birnin Tokyo da ke kasar Japan. A yau ne majalisar Isra'ila suka kada kuri'a akan dokar da za ta kawo ƙarshen wa'adin majalisar don ba da damar sake wasu zaɓe na wasu 'yan majalisu. A daidai lokacin da shugaban Amurka Donald Trump ke kammala ziyarar kwanaki 4 a ƙasar Japan, an jaddada muhimmancin ƙarfafa dangantakar soji tsakanin Amurka da Japan, ganin irin yadda ƙasar China ke ƙara zaburowa. A safiyar yau ne Prime Minister Japan Shinzo Abe ya shirya wata liyafa ga shugaba Donald Trump a lokacin da suka shiga wani jirgi kira JS Kiga da ke jigilar jirage masu saukar angulu, wanda shugaban ya tabbatar da cewar za su hada karfi da karfe wajen ganin sun kawo ƙarshen wannan matsala da ke tsakanin su.
To masu sauraro, da aka muka kawo ƙarshen wannan shiri na wannan lokaci, amma idan Allah ya kai mu an jima da misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Niger, kamar da Chadi, wato 8:30 kenan agogon Ghana, za mu sake dawowa da wani sabon shirin. Kada ku manta, za ku iya zuwa shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri da ma waɗanda suka gabata. In zamanin Julie Leather's Question da ta haɗa shirin da kuma injiniyanmu Jonah Cummings, muke cewa a wuni lafiya. Amma yanzu ni da Yusuf Harande za mu zo na mu ci gaba domin gabatar muku da shirin yau da gobe, amma a wannan karan Yusuf ne zai jagoranci shirin.